Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Wannan shiri zai dinga zuwa muku insha Allah da sati, kuma shiri ne da aka tanade shi don amsa tambayoyi daga iyaye mata. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وبركم مدى وانا داري بركم مدى كسان شعان اللوكة فيلم منا أمسوشن تنبيوي نا إياه ماتا كما يدى انجيني عبد الله آدم موسى يبياني شوا وانا شافيني سابو مكبو ديشيدان amsa tambayoyi ga iyayenmu mata da suke a kowane group dinmu da muke da shi na WhatsApp. Dr. Abdullahi Usman Gadangaya Women Only Fatwa, to suna turo tambayoyin su suna da yawa, sai muka ga bari mu yi amfani da wannan dama don amsa waɗannan tambayoyi wanda za su rinka zuwa muku lokaci bayan lokaci. Dan uwa injiniya Abdullahi da Musa zai rinka karanta mana kowace mata da ta turo tambayar ta, sai ta saurara ta ji amsan tambayoyinta a takaice insha Allah tabaraka wa ta'ala. Injiniya bismillah.
To wannan ta ce assalamu alaikum. Mallan tambaya ta shine, ya halatta miji yana sa matarsa tana turo hotunan jikinta ko bidiyo?
To ƴar uwanmu tana tambaya cewa akwai wata ɗabi'a da maza suke da shi na cewa sukan sa iyalinsu ko matansu su rinka tura musu tsiraicensu, suna tura musu hotunansu ko ta bidiyo ko pictures. Shin ya halatta? Abu na farko shi ne ya halatta idan akwai aminci. Ya halatta mijinki ya ga hotonki, ya ga tsiraicinki, ya ga wani abun da yake sha'awa a jikinki, ta hanyar ki aika masa ta waya. Amma na gaya miki idan akwai aminci. Zan yi bayanin me ake nufi da aminci. Idan kuma babu amincin, to bai halatta ba. Kuma akwai haɗari, ba ƙaramin haɗari ba mace ta kwaɓe jikinta da tsiraicinta, ko ta ɗauki hoton al'aurarta, ko wani wuri na jikinta wadda tsiraici ne ta aika mijinta. Idan babu aminci, wannan haram ne, bai halatta ba. Menene amincin? Amincin shine ya zama shi kadai zai gani. Ana da garancin shi kadai zai gani, ana da tabbacin mijinki shi kadai zai gani. Da ya gani, watakila zai goge. Wayarsa ba za ta je hannun masu gyara su buɗe tsiraikin cikinki su gani ba. Ana da garancin cewa ƴaƴansa ba sa ɗaukan wayarsa suna dubawa. Idan kina da amincin cewa kishiyarki ba za ta je ta buɗe wayar mai gidanki ta ga wannan hotuna da kika tura ba, ya halatta ki tura. Idan kina da amincin cewa abokanansa a kasuwa ko a ofis ba za su je su buɗe wayarsa su gani ba, wannan in dai ba wanda zai gani a duniya sai shi, to a lokacin ya halatta ki ɗauki hotonki ki tura masa ya gani. Amma matuƙar babu wannan amincin, to kar ki kuskura. Kamar yadda muka sha bada fatawa a kai, muka sha sanar da su iyaye mata, kar ki kuskura ki tura tsiraicinki ko hoton wani abu na sha'awa na jikinki ga mai gidanki, alhali wayarsa tana yawo a hannun abokanansa, wayarsa tana yawo a hannun yayansa. Yanzu akwai mai gidan da daidai da kati bai iya sawa ba, ƴaƴansa zai bayar su sa. ƴaƴan zamanin nan ku sun fi iyayensu ma iya danna wayar. Da haka idan kin san wayar mai gidanki tana shiga hannun ƴaƴansa ko kishiyarki ko leburansa ko direbansa ko abokinsa ko yana iya kaita wajen gyara, to haramun ne ki tura hotunanki ya je ya gani. Kuma aminci na gaba shine kina da garantin wannan mijin zai rike miki amana ba zai koye wannan hoton ba wata rana idan kun yi fada ba zai yada ba injiniya wata rana wata mata ta turo mun wani bawan Allah ya turo mun abin da ya faru yace mallam ka fadakar ba anan kasan yake ba a wata kasa yake yace mallam ga case din da ya faru wata mata ce mijinta yasa ta tai tsirara ta dauki hoton kanta duk wani private part dinta komai nata babu fakotsin ma ko kyalle babu wal iyazu billah ta gama daukan hoton kanta ta tura masa ya gani ta tayar masa da sha'awarsa mallan aka samu kuskure sai suka yi fada wata rana sai aure ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san mutumin nan zuwa yayi ya dauki hoton ne ya sake shi kawai a social media wal iyazu billahi dan kafa shaida ni din nan an turo min na gani sai na zubar da hawaye wannan matar wani ne da uwa da ƴaƴanta a duniya amma sun yi fada da miji yace zan miki wulakanci a duniya da baraki taba mantawa ba dan haka ni akan wannan injiniya kullun ina ga mata kawai su daina tura hotunan su mazajen su kawai ni ya fahimta ta idan nace bai halatta ki tura hotanki ko tsiraicinki ga mijinki ba ba ina nufin haram ne ya ga tsiraicinki ba ba ina nufin haram ne ya ga abin da zai ji dadi a jikinki ba abin da nake nufi mazan wannan zamanin ba su da aminci baki da garanti ma mamaki yayansa su dauki wayannan su duba baki da tabbas ma mamaki abokanansu su dauki wannan wayar su duba baki da mamaki wayarsa za ta iya lalacewa ya kaita wajen gyaran waya mai gyaran wayan ya dauka akwai wani mai gyaran waya da ya kira ni a wata kasuwa da suke gyare-gyaren waya suka ce mallam mun ji kana wa'azi akan mata ka ga yawa mata abubuwan da suke ba daidai bane sai mace ta je ɗakin ta tayi tsirara tayi selfie ta dauki hoton kanta da kanta a cikin wayarta wai tayi seven wata daga ita sai brazier ta wata ma babu brazier a jiki ta dauka ta bari mallam yace sai wayoyin su sai su baci sai mu kuma aka mana gyara yace mu kuma su taba waya ba inda ba ma shiga wannan ɗaya ne daga cikin cin amana kuma da wasu suke akan wayoyin mutane hajiya wayar ki za ta iya lalacewa hajiya wayar ki za ta iya faduwa hajiya wayar mai gidanki za ta iya faduwa bayan kin tura masa wannan hotunan wani ije i bude ije i gani dan haka ni a matsayina na mai bada fatawa akan wannan hankali na yafi kwanciya da kar wata mata ta tura wani abu na tsiraicinta ko wani private part dinta ga mai gidanta saboda tsautsayin da zai iya gindayawa wallahi ta'ala a'lam wani malami zai iya bada fatawa ba wannan ba amma ni a iya fahimta ta kenan Allah ya gane da mu
to masha Allah mai tambaya ta biyu ta ce shin ya halatta mutun ya sa socks ko face mask wato safa ko face mask abin rufe fuska yayin dawafi da ko safa da marwa
asali iyayena mata ya zo a hadisi karara kada mace ta sa alqufazaini ko safar kafa ko safar hannu hatta niqabi ma malamai sun hana lokacin da mutum yake yin dawafi ya saka ya rufe fuskar sa mace amma malamai wasu sun halatta idan akwai fitina idan akwai wato wasu ce in mace kikkiawa ce sosai idan ta in fuskar ta abu dane za ta iya fitinan wanda yake dawafi kusa da ita ko wani zai ga jikinta ya sha'awa tunda yanzu al'amuran sun lalace Allah kiyaye hatta a dakin Allah ma wani zai iya ganin wata sha'awa lokacin da mace fuskar ta zama fitina ko tana da kyau na daban to ya halatta su sa face mask ta rufe ko ta sa niqabi ta rufe saboda gudun fitina amma asali kada mace ta sa niqabi kada ta sa safa ko ta hannu ko ta kafa yayin da tazo za ta yi dawafi wannan bai halatta ba amma idan akwai fitina to gaskiya kamata ta sa saboda yana kuma faruwa fitinan yanzu wani alhaji yaje yayi dawafi ya gama da suka dawo daki sai yake gayawa abokinsa yace kai shi fa bai taba yin dawafi mai dadi irin na yau ba don Allah ka ji wannan magana mara dadin ji malam magana mai muni malam aka ce me ya faru yace ai tunda yaje wata malarabiya ta rungume shi ta rike shi dan kada ta bata ko kuma dan kada ta shiga cinkoso ta kasa shiga wani guri yace shi bai da matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke Allah yayi Daka idan akwai fitina ya halatta ta saka, idan kuma babu wata fitina gaskiya ka ta saka din shine fa alheri wallahu alam.
To so, Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce mutum ne yake kwance yake jinya, to amma jinyar babu sauki, duk lokacin azumi tana sawa a mata ciyarwa, to ciyarwan ya ishe ta koko idan ta samu sauki za ta rama?
To iyaye na mata, wannan tambaya ta uku kenan. Asali idan mutum ba shi da lafiya fa, asali a shari'a idan mutum ba shi da lafiya, Qur'ani ya ce wa in kuntum ala safarin, wa in kuntum marda au ala safarin, idan ba ku da lafiya shine marda, jam'i ne marid, ba ku da lafiya ko kuma kun yi tafiya, fa iddatun min ayyamin ukhar, to za ku sha azumi ku rama a wasu kwanakin da za su biyo baya. Wannan shine asali a shari'a, da matafiyi da mara lafiya idan ya sha azumi ramawa zai, matafi mara lafiya idan ya sha azumi ramawa zai, shine asali. To amma malamai suka ce almaradul muzmin, rashin lafiya wanda zai dauki iya rayuwar mutum, dawwamamman rashin lafiya, ulsar da ba a da ranar warkewanta, ciwon da likita bai isa ya ce za a warke ana tsammanin lokaci kaza ba, to wannan ya halatta mutum ya yi ta ciyarwa, ya yi ta ciyarwa babu maganar ramuwa, saboda babu wata ranar da yake tsammanin zai warke ballantana ya rama. Irin wannan rashin lafiya ya halatta ta yi ta ciyarwa, ta yi ta ciyarwa ba sai ainihin wato ta rama ba, tunda babu ranar ramawa. To amma rashin lafiyar da take tsammanin za ta warke, to bai halatta ta ciyar ba, wai ta ce wai shikenan. Idan ku ta ciyar alhali rashin lafiya ne gajere, sai kuma daga baya ta zo ta warke, to kaga sai ta rama wannan azumi din. Dan haka rashin lafiyar da ake ciyarwa, rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewa. Yanzu akwai masu ulsar da ta zama chronic ulcer, ba a tsammani yaushe za a warke, to wannan ya halatta a ita ciyarwa. Amma da dan zazzabi da mutum ya kwanta a asibiti azumi kawai sai je kama ciyarwa, wannan ba daidai bane, wallahu ta'ala a'lam.
To Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba jami'ar lafiya ce, ta ce wasu daga cikin mutanen gari haka sukan zo su ba da taimako, sai su ce a irga musu marasa lafiya nawa ne. To sai jami'ar lafiyan take cewa sai ta dinga ƙara numba ɗin, misali ɗaya daga cikinsu idan mutum biyar ne ba su da lafiya, sai su ce mutum goma ne. To shine take cewa ya halatta ta zagaya ta fadawa wanda yake ba da taimakon gaskiyar abin al'amarin ko kuma yaya?
Haƙiƙanin gaskiya wannan cin amana ne kuma nan ha'inci ne. Ke da aka zo aka je ke faɗi majinyata guda nawa ne, guda 20 ne kika ce 30 kin ci haram, guda 10 ne kika ce 15 kin ci haram, duk wanda aka bashi wani abu ya zo ya ƙara dan ya je ya amfani da wannan a karan kansa, to wannan akwai hadari. Amma idan ta ƙara adadin, misali marasa lafiyan guda 15 ne, sai ta ce 20 ne sai aka bata, amma sauran biyar din sai ta je ta ƙara ba wasu marasa lafiyan, wannan ba ta yi laifi ba, tunda dama ya bada kuɗin ne dan a taimaka. Amma ta ƙara lamba dan ita ta je ta amfana da iyalinta a gidanta ko da mijinta, wannan la yajuzu, haramun ne. Kuma ya halatta ki kewaya, ke ba munafurci bane, ki gaya wa wanda yake bayar da taimakon cewa fa ana fahimtan ka, lambar da ake baka ba ita bace ta daidai, ya kamata ka canja ma'aikaciya, ka nemi mai amana, wallahu ta'ala a'lam.
To sai wannan mai tambaya ta gaba yake cewa jarinsa ne ya kare a kasuwa, to shine yake tunanin zai sai da filin sa ya siyar ya ƙara jari, to kuma ya ji wai an ce babu kyau mutum ya sai da filinsa ya zo ya ƙara jari a kasuwa, to me gaskiyar abin da ya kamata yi?
Wannan fatawar mun ba da ita sosai, mun yi bayani dalla-dalla, mun ɗauki lokaci kusan minti 30 muna bayar da amsa a kai. Na'am, akwai maganganu daga cikin maganganun malamai waɗanda suka faɗi aka rashin halaccin amfani da kuɗin ƙasa a je a sa su a cikin wani abu wanda ba wannan ba. To amma abin da malamai suka yi bayani a kai, wannan fatawar tana da rauni kuma ba ta da ƙarfi. Akwai wasu malaman da suka ba da fatawa kishiyar wannan fatawa ɗin, don haka suka tafi akan ingancin halaccin ka sayar da gonarka, ko ka sayar da ainihin gidanka, ko ka sayar da ainihin wato feginka, ka je ka duk kasuwancin da ya halatta ka yi, saboda wacce fatawa ɗin tana da rauni. kuma akwai rashin inganci a tattare da shi kamar yadda malamai suka yi bayani za a iya koma cikin fatawar da muka bayar na tafsirin alqurani mai girma da muke gabatarwa a masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah dake Sabuwar Gandu na bada fatawa mun yi bayani dalla dalla akan wannan muna fatan Allah ya gane da mu so waɗannan a takaice dai sune iya tambayoyin da zamu iya amsawa a yanzu a takaice muna ba wa ƴan uwa hakuri insha Allah akwai waɗanda suka yi mana tambayoyi ta voice gobe in Allah ya sada da safi zamu saki amsa tambayoyin dan ya zama mun kammala waɗannan tambayoyi ina jin adadin tambayoyin sun kai 20 da wajen hudu ko insha Allah ta'ala yanzu mun amsa kamar guda 9 muna fatan Allah ya sa albarka kuma wannan fili ne na amsa tambayoyi da yake zuwa muku insha Allah ta'ala kai tsaye daga wannan shafi namu na TikTok da kuma Facebook wanda insha Allah kuma zamu dora shi akan YouTube din mu dan ƴan uwa su bibiya su amfana Allah ya ba mu ikon fadan daidai Allah ya raba mu da fadan kuskure Allah ya sa aljanna ce muku umar mu Allah kuma ya ji kan iyayen mu Allah ya ji kan magabatan mu kar ku manta da yin addu'a ta musamman ga ƴan uwan musulmi da suke kasar Palestine suna cikin wani hali mara kyau Yahudawa suna ta kashe su muna fatan Allah ya ba su nasara Allah ya daukaki musulunci da musulmai Allah kuma ya ba mu nasara a cikin duk abin da muka sa gaba kasar mu ta Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya tsada da ake fama da ita a wannan kasa ya rabbana ka takaita mana hali na matsi da rashin zaman lafiya a wasu wurare da ake fama da shi muna fatan Allah ya takaita mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya inganta rayuwar mu Allah ya ba mu abin da zamu ci Allah ka ba mu abin da zamu sha Allah ka tsare mana mutuncin mu ka zaunar da mu lafiya ka ba mu rayuwa mai inganci duk marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiyar su Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah wanda za su kare mana hakokin mu ubangiji tabaraka ta'ala matsi da muke ciki a wannan kasa ta Najeriya Allah ka takaita mana wannan tsada Allah ka takaita mana wannan hauhawar farashi Allah ka tsayar mana shi haka Allah ba dan halin mu ba Allah mun tuba muna neman afuwa gare ka ya Allah ka zauna da lafiya ka kare mana mutuncin mu ka kare mana imanin mu ka kare mana rayuwar mu ya Allah duk wanda yake nufin mu da sharri fa ashghilhu bi nafsihi ka shagaltar da shi a karan kansa duk wanda yake nufin mu da alkhairi Allah ka hada mu da shi ya ubangiji ka sawa ƴaƴan mu albarka ka sawa iyalan mu albarka Allah duk abin da muke so na alkhairi ka ba mu ya Allah duk abin da mama so na sharri ka kare mu wanda muka sani da wanda bamu sani ba cututtukan zamani da wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah ka ba mu kariya da kariyarka Allah ka ba mu lafiya da zamu yi maka bauta Allah cututtukan da suke jikin mu Allah ka kashe tasirin su ka sa kar su hana mu motsi Allah in ka kaddara cuta za ta kama mu ka sa kar ta hana mu bauta maka ka sa kar ta hana mu komai ƴan uwan mu da ba su da lafiya ka ba su lafiya marasa lafiya Allah ubangiji ka kara musu lafiya kuma muna bukatar addu'a akwai ɗaya daga cikin ɗaliban wannan zaure kuma abokanan mu na aiki na da'awa shine dan uwa Malam Ikrima a garin Kano wanda shine sakatare na wannan da'awa ta mu a yau din nan juma'a Allah ya wayarsa budurwa da suwa so muna bukatar ai mata addu'a an yi mata jana'iza a cikin birnin Kano kuma Allah ya mata arziki a mutu a ranar juma'a kuma bayan sallar juma'a mata jana'iza muna miƙa taziya ga dan uwa abokin aiki Malam Ikrima Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baka hakuri ya bawa iyalinka hakuri Allah kuma ya ji kan wannan yarinya budurwa ce da ta rasu kuma Allah ya baka dangana Allah ya bata falalan mutuwa ranar juma'a Allah ka ba mu kyakkyawan mutuwa ka dauki rayukan mu akan sunna ka dauki rayukan mu akan imani kuma ka azurta mu mutuwa ranar juma'a dan mu samu falalar mutuwa ranar juma'a subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.